Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko Nomad Kuniya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu ne yanzu, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Fatar shugaban Amurka ta White House ta tabbatar je jama'a cewa kwamitin yakin neman zaben shugaba Donald Trump na sani tun kafin ma a rantsar da shugaba Trump a watan Janairu cewa Michael Flynn, mutumin da Trump ya nada a matsayin mai ba da kasa shawara kan tsaro, na iya fuskantar bukatar yayi bayani ga hukumomi kan aikin da ya rika yi a baya ga wasu kasashen waje. Mai magana da yawun Trump, Sean Spicer, ya ce ba a sanar da shugaban kasa tun daga farko ba cewa Flynn na da wata alaka da kasar Turkiya, wadda ta biya kamfanin Flynn din $530,000 bara. Flynn, wanda wani janar din sojan Amurka ne da ya yi ritaya, ya shaidawa ma'aikatar shari'a a wannan satin cewa bara fa ya tsaya ma kasar Turkiya. Gabanin nan Flynn ya shaidama majalisar tarayyar Amurka cewa ya tsaya ma wani kamfanin kasar Netherlands bara. To amma bai ambaci aikin da ya yi ma gwamnatin Turkiya ba, kamar yadda dokar Amurka ta tanada. Flynn ya gabatar da bayanin nema daga bisani. Flynn ya zama mai baiwa kasa shawara kan tsaro ne bayan da Trump ya zama shugaban kasa ran 20 ga watan Janairu. To amma kasa da wata guda bayan nan sai aka kore shi. Jami'an fadar White House sun ce Flynn bai sanar da mataimakin shugaban kasa Michael Pence cewa a bara ya gana da jakadan Rasha a Amurka ba, yayin da tsohon shugaban kasa Barack Obama ke bisa gadon mulki. Daga bisani dai an bayyana cewa Flynn da jakada Sergey Kislyak sun tattauna game da takunkumin da gwamnatin Obama ta kakaba ma Rashar. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce yana shirin fara aiki Jibuti ne bayan hutun tsawon makonni 7 na jinya a kasar waje. Buhari ya koma Najeriya jiya Juma'a, ya kuma yi jawabi ga kasar a karon farko tun bayan tafiyarsa London ranar 19 ga watan Janairu. A jawabinsa, shugaba Buhari ya ce zai sanar da majalisar tarayyar Najeriya dawowarsa a hukumance da kuma niyyarsa ta komawa bakin aiki. A halin da ake ciki kuma, babbar jama'iyyar adawa a Najeriya PDP a ta bakin shugaban kwamitin amintattunta Sanata Wali Jibrin ta yi ma shugaba Buharin lale marhaban, tana mai yin tur da waɗanda suka yi sukar jinyar da ya yi. Nasiru Adamu Alhikaya, gare ka.
Mu mutanen jama'iyyar PDP muna farin ciki da dawowar Muhammadu Buhari ƙasar nan lafiya. A kullum mu muna masu masa addu'a a kowane taron da muka yi, muna fara da addu'a mu roƙi Ubangiji Allah ya bashi lafiya domin ya taho ya ci gaba da mulkin Najeriya. Allah Ubangiji ya dawo mana da shi, kuma na fata Allah zai ƙara masa lafiya. Allah ne yake rayawa, Allah ne yake kashewa. Saboda da haka idan ɗan uwanka yana cikin farin ciki, ka taya shi farin ciki. Idan yana baƙin ciki, ka taya shi baƙin ciki. Yana rashin lafiya, ka roƙon masa Allah ya kawo masa sauƙi wannan rashin lafiya.
Sanata Wali Jibrin, wannan ya nuna jam'iyyar PDP dai hamayyarta bata shafi maganar jinyar da shugaban ƙasa ya je a London ba.
Ai, wannan mu ba mahaukata ba ne. Duk mutumin da ka ga yana adawa da rashin lafiya, bai cika ɗan adawa ba. Buhari, waɗansunmu da muka san shi, wanda muna jama'iyyar PDP mu ba mahukata bane, mun san gaskiya kuma mu faɗe ta gaskiyar ne, mun san kuma ƙarya mu guje ta. Ƙaryar ce a cire mu cikin masu adawan banza na rigima na haɗa fitina na zagin shugabanni, an ce ka bi shugabanka a kowane lokaci. Saboda haka mu adawan mu yana nan, amma ba adawan rashin lafiya ba.
To, kada fa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya da ma'aikatan agaji na ƙasa da ƙasa na fargabar yiwuwar ƙasar Turkiyya na shirin fatattakar ƙarin ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke taimaka ma 'yan gudun hijirar ƙasar Siriya, tare kuma da sa ido kan aikin agaji a ƙetare idan hakan ta kama. Bayan da a ranar Talata aka ta sakeyar ƙungiyar Mercy Corps, ɗaya daga cikin shahararrun ƙungiyoyin agaji na duniya. Office ɗin wasu ƙungiyoyin agaji na yammacin duniya fiye da shida, da kuma wasu ƙungiyoyin agajin da ke da office a garuruwan Gaziantep da Hatay da ke kan iyakar wato yammacin Turkiyya, sun karɓi baƙuncin jami'an Turkiyyar, waɗanda suka buƙaci ganin takardun rijistarsu da kuma jerin sunayen ma'aikatansu. Jami'an sun ce wato jami'an sun kuma sake nazarin takardun izinin aiki na 'yan ƙasashen wajen. An umarci aƙalla ƙungiyoyi masu zaman kansu na ƙasa da ƙasa su biyu da su sake yin rajista, sharaɗin da ke cike da mawuyatan matakai a cewar wasu ma'aikatan agaji da dama. Yawan ƙarewar takardun izinin shiga ƙasa na biza ya sa ofishin jakadancin Amurka a birnin Kabul ya fara hana tafintocin sojojin Afghanistan da sauran 'yan ƙasar da ke son ƙaura zuwa Amurka, da a baya kan shigo ta wani shiri na musamman na tsawon shekaru 10. Wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗi jiya Juma'a cewa ofishin jakadancin ya daina gudanar da tambayoyi na musamman na ƙaura zuwa Amurka ga 'yan Afghanistan tun daga ranar 1 ga watan Maris, bayan da ofishin ya lura cewa ragowar takardun bizar na waɗanda suke mataki na ƙarshe ne na cika ƙa'idar buƙatar ƙaurar. Zuwa ran 5 ga watan nan na Maris, takardun biza na musamman 1,437 ne kaɗai suka rage ga 'yan Afghanistan, a yayin da 'yan Afghanistan wajen 15,000 ne ke kan layi a mataki daban-daban na cika ƙa'idar zuwa Amurka. A cewar jami'in, wanda ya ƙara da cewa zuwa ran 1 ga watan Yuni, takardun bizar ofishin jakadancin za su ƙare. Majalisar Ɗinkin Duniya tana buƙatar dala biliyan 4.4 zuwa watan Yuli don hana annobar yunwa addabar ƙasar Yemen da Sudan ta Kudu da Somaliya da arewa maso gabashin Najeriya. Shugaban sashen agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya, Stephen O'Brien, wanda kwanan nan ya dawo daga ziyarar gane ma ido a waɗannan ƙasashen, ya gaya ma mambobin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Juma'a cewa Majalisar Ɗinkin Duniya na fuskantar matsalolin jinƙai mafi girma tun kahuwarta. Ya ce muddin ba a samu waɗannan kuɗaɗen ba, da kuma hanyoyin da ma'aikatan agaji za su iya kaiwa ga wuraren buƙata, to labudda mutane fa za su mutu sosai. Muna wani yanayi ne mai sarƙaƙiya a tarihinmu, a cewar O'Brien, wanda ya gaya ma mambobin kwamitin sulhun cewa yanzu mutane da dama, wato har da miliyoyi, wato miliyan 20 daga ƙasashe 4 na fuskantar mutuwa saboda tsabar yunwa.
To, labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Ai, habari ya huce, canja ne ke kawo rabon wani 'yan Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na Abari ya huce.
Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. Sa mu ciga da imani.
Amin.
Yabo kan haka. Assalamu alaikum da sake saduwa da ku a wannan safiya. Ta asabar da fatan ana nan lafiya ga mun tare da Usman. Usman da fatan waye gari lafiya.
Lafiya. Lau Malam Ibrahim da fatan duk masu sauraron mu suna cikin koshin lafiya. Allah kuma ya sa mu dace.
Amin summa amin. To ya kamata mu fara da abin da muka saba yi ko?
Ai fakan.
Wato mu mika dambin gaisuwa zuwa ga masu sauraron mu.
Haka.
Musamman ma irin su Alhaji Garba Aliyu dan Buran din Jalam da Alhaji Muhammad Sabo Turakin Giyade sai Abdul Kadir Sabo Barwan Giyade sai kuma Rabi na Made Shirgalle ma da wakin Sirika da Nasiru Yusuf a Birnin Kudu jami'in yada labarai na Majalisar Karamar Hukumar Goram a Jihar Jigawa sai Muhammad Awul Suleiman gidan rediyon Jigawa sai gaisuwar Ali Rabkana a Gaishuwa ga dimban gaisuwa zuwa ga Inusa Muhammad GRB Ismail Inkiya daga Tsalle Baby Jakano sai PRO na Lado mai Albasa Agege a Lagos ga dimban gaisuwa zuwa ga Alhaji Sabo Sarkin Samamiya a jihar Jigawa da fatan kuna nan lafiya haka kuma muna gaida Malam Dukko Buba Bukuyum a jihar Zamfara Najeriya da fatan kuna nan lafiya kalau ga dimbin gaisuwa zuwa ga yan Abari ya huce na shafin WhatsApp kenan irin su Anas Saminu Ja'in sai wato Yahuza Sahabi dan Dede da Ubaidullahi Haya Kaura sai Awwal Kangiwa tare da Sanusi Wali sai Comrade Muhammad Mai Kaji na fata na fara daidai da activist M Lawal sai kuma gaisuwar Sanusi Ladan Doka da fatan dukkuna nan lafiya a gaba sai gaisuwar Abubakar Kalajanga Jalingo da Abdul Samad Kabiru Musa sai kuma Shatane Awal na Yawuri kenan sai Awal Ibrahim tare da Muhammad Danda Tijo da fatan dukkuna nan lafiya.
To ga kuma gaisuwar fatan alheri dina a bari ya huce zan fara da shafin namu na majalisar a bari ya huce amma na Facebook. Yawa Yahaya Hamisu Ibrahim manager sai kuma Musa Uba Madaci sai Ismail Sagu Ismail sai kuma Haruna Aliyu Musa da Alhaji Sani Abdullahi sai Usman Muhammad da surfatan alheri zuwa ga Abdul Aziz Halluru da kuma Mustafa Yunusa wanda dalibi ne shi ma sai Hassan Sanusi Danja ko Danja ne to Allah sana fada daidai yawa sai Garba Edrith Adam sai kuma baban Amman ya surfatan alheri ta abar ya huce zuwa ga Siraja Umar Musa da Imrana Usman Barno sai Usman Usman sai kuma Sadiq Ibrahim da ga surfatan alheri zuwa ga Umar D Hamza sai Abdullahi Abubakar muka kara gaba akwai Lawal Sanusi sai Usman Yusuf Sani sai Usaini Yusuf da kuma Ali Zakiru sai ga surfatan alheri ta abar ya huce zuwa ga Muhammad Hamza Riji da kuma Abubakar Hadija sai gaisuwar fatan alheri daga ƙarshe zuwa ga Usman Ibrahim Kimiyo da Muhammad Idris da kuma Umar Isa Baibu sai daga ƙarshe Ado Ahmad gaisuwar fatan alheri zuwa gare ku da fatan kun ji kuma kuna cikin koshin lafiya
haka yake Usman bari in sa maka wata waka wanda yawanci mutane sun san cewa dan anace ne wannan waka amma kuma wani mawaki ya dauka ya canja mata suna
salo ko suna oh to suna
waka dai kusan ɗaya ce in ka za ka dauka cewa dan anace amma dai wani ne mu ne ce za ka ji
ba ni in sha ko mu sha
Oh,
Lallai ikon Allah. Wannan baka isa kawai ka ce ba shi bane.
Saboda ka waka dan donawa. Wannan Muhammadu Gilashi Azari ce wannan waka yayi ta mai wannan dandan ban mai jauji. Sama'ila mai jauji.
To kaga ai baka isa ka ce ba wancan dan dunan ne yi ta ba.
Kware da gaske ko amma dan ana ce dai lokacin da yake raye ai shi ma ya maida martani da yaji wannan waka da shi.
Oh ya ji an yi muryar sa sak.
Ya ji an dauko wakar sa da salon wakar sa da
kai. Ai har karin muryar ma sai ka ji kaman shi din.
Yawa muryar ce dai zaka san.
To ya ka san kuma
shi bane.
Wani lokaci kila sai kaga wani abu so yake sa sai kaga wani ya ce bari in kwaikwayuwa ne.
Haka ne.
Ai
man karkade kunnuwa makon da shi ka ci akwai wani labari da ka tanada.
Da ai akwai su guda biyu, akwai wani wanda naje Nazir yana ba da labari abokin aiki ba. To amma wannan ina ga kila shi zan fara da shi saboda ya ja hankali na sosai sai naje ya dan dannanawa.
To
wato wani wai bagwari ne irin gwarawa kabila gwari ne shi. Sallah aka ba aka ake shiga ana sallah shikenan. To ka san in kana sahun gaba alwalan liman ta dan datse ai kaga zai zura hannu ya jawo na bayan
shi, ya jawo na bayan sa
kawai sai ya zura hannu ya ba jawo kawai ya kamo ya juwaye a bayan shi ya ruko saboda alwala ta kare ya ci gaba da sallah. Yana jawo shi sai ya rike hannun dan gwari sai ya ja shi kawai shi dan gwarin da liman kaga zai fice ta kofar nan ta gefen liman maimakon dan gwari ka tsaya ka ci gaba da bada sallah kawai sai ka bi liman ko kai waje liman ce kai na Jakubu ka biyo ni malam muna ce za mu yi sirri ne wai suna ce za su yi sirri ne shi ne ya bi shi gaba da
dauka za su yi maganar sirri ne.
To kaga waɗancan da aka bari kan sai dai du'a'i sai dai kila wani an kare ma zai shiga
ya zai shiga limanci ba. Ina tsammani wani a wurin dai shiga
da shi dai ya zaci kasar da za a yi sa aka ja shi. To ka ji wannan shi sa da shi to bari in ba da wannan wancan ya tafi gaba.
Kwarai da gaskiya haka ne. Sai ka tuna mun da labarin mun riga mun ba da shi a makon da ya shige na mahaukaci
mai jan sallah bai shi ne ai dai ke ya ce to ai na zaci kai ne liman
din. Ya ce na zaci kai ne liman din. An fa zo an same shi ne yana sallah amma ya ce wai na zaci cewa kai ne liman.
Ai ka san ka ma faɗi wani da yake wanda yake cewa sallar karatun ana yi a boye ne na dan fulani
ne wannan dan ba fulani
ne azhar da al'asar da a boye ne. To amma magariba kaga sai ya ce to kawai
ai wannan dauka cewa ba a karatu ba sai saboda aka kawai jagoranci sallah
koyo Allah
da aka zo aka ce zo ka ja magariba ya ce
shi wancan dan uwan na shi
ya ce wancan ai ba a karatu ne wannan kaga ana karatu ba mu iya karatu
wato shi a boyen bai ma dauka wai boyewa akai ba kawai ba a cewa komai ne
ba a cewa komai ya dauka ba a cewa komai ne
kenan. To kaga wancan shi kuma dan uwan na shi sallar ya ta da gudu bi ya sa a kare samu ta karshe raka a karshe shi ne yace aka zo a to a jaura ya samu jaura yace ai wallahi dana alwala da ban samu ba mai dan bami alwala bane ayyada
wato bai da zawo
ba ana madangi na tsiya wallahi billahi amma kuma ka san waye gare mu fa
kaga hoton bidiyo da ya ta yawo din nan wanda da gaske da dan fulani da yaje makka yaje irin kofa wanda an ka zo saboda tana da motion sensor
da ka zo kusa
wanda da ka zo kusa sai ta bude maka wani ya sa shi a gaba yana ta zo layin sai ya sa shi ya ce kada gudu ya ce ka san kofa nan tana ganin ka kaucewa za ta yi
hakalla yace je kada gudu yaje da gudu yaje
da sai je da gudu
da ya sa shi sauka ta kafa bene mai tafiya da kanta
ma sai ya sa ta abun nan kuma dan masa tsiya masu kira shi ya ce wai yi shirawa mai zai kira
mai zai kira gwamnati ko Buhari ne
gwamnati ko Buhari ya musu a Najeriya.
To kuma kaga wannan ni kuma abinda na kalli abin sai na gane cewa to shi mai daukar mai wanda ya sa shi ne bai da wayo saboda shi ka to ayan kare ne
to
ayan kare malai kaga abinda ya sa na ce shi bai da wayo kaga shi wannan akwai abinda masu binciken kimiyya ke yi ko experiment abu gano abu to kaga shi dan fulani ya hanci ya shiga kofa da gudu ya shiga ta fito da gudu ta bude bi kafa biye ne ka dawo duk ya experiment ne kawai shi ya gane ai kaga yanzu nan gaba ba zai ba
to amma bai gane ko menene ba wato dariya ita ce bai gane ko menene ba
koyo Allah to Allah shi kyauta
masu sauraro za mu da sa'aya nan sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana a madadin
Usman Ahmad Kabara
Ibrahim Alfa Ahmad ke cewa ku huta lafiya za mu bar ku da wannan waka ta Habibu Sakarci mai suna na hantsi Tureta
na hantsi le ga gidan kowa
ba ya hada wani yarin ni ba zuwa ta ka
kamar da lakafinmu kai ƙarshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice.
A takaice, fadar shugaban Amurka ta White House ta tabbatar jiya Juma'a cewa kwamitin yakin neman zaben shugaba Donald Trump na sani tun kafin ma a rantsar da shugaba Trump a watan Janairu, cewa Michael Flynn, mutumin da Trump ya nada a matsayin mai ba da shawara ga ƙasa kan tsaro, na iya fuskantar buƙatar ya yi bayani ga hukumomi kan aikin da ya rika yi ga ƙasashen waje a baya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce yana shirin fara aiki jibi Litini bayan hutun tsawon makonni bakwai na jinya a ƙasar waje. Buhari ya koma Najeriya jiya Juma'a, ya kuma yi jawabi ga ƙasar a karon farko tun bayan tafiyar sa London a ranar 19 ga watan Janairu. A jawabin nasa, shugaba Buhari ya ce zai sanar da Majalisar Tarayyar Najeriya dawowarsa a hukumance da kuma niyyarsa ta komawa bakin aiki. A Amurka, an samu ƙarin ayyukan yi wajen 235 a watan Fabrairu, yayin da kuma rashin ayyukan yi ya ragu da kashi 4.7 cikin 100, wani binciken jin ra'ayin akantoci masu ayyuka a kamfanoni a faɗin Amurka na nuna cewa kamfanoni na tunanin faɗaɗuwa a yanzu a cewar Ash Noah na kamfanin IPAC.
To madalla da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah, inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, ni Mahmud Lalo ke cewa huta lafiya.